Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. A yau Alhamis 11 ga watan Afrilu na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai tattauna ne akan batun lafiya, musamman canza launin fata da ake kira bleaching da Turanci. Ƙwararru dai a fannin lafiya na ci gaba da jan hankali akan illar shafe-shafen da ke sauya launin fata.
Bincike ya tabbatar da cewa matan da suke amfani da waɗannan mayuka, ƴaƴansu akan haife su suna da matsala ta ƙwaƙwalwa, suna iya samun abin da muke kira da neurological deficit, wato su samu matsala da tawaya a ɓangaren ƙwaƙwalwarsu.
Domin jin wannan tattaunawar da Dr. Khalid Sanusi Kane na asibitin Nasarawa da ke Kano, sai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe. Shafe-shafen mayuka ko shan magani ko yin allura don sauya launin fata wani abu ne da yanzu mata da matasa da yawa ke yi a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka, abinda ƙwararru a fannin lafiya ke ci gaba da yin faɗakarwa a kai. Saboda mahimmancin wannan batun, a yau za mu waiwayi wata tattaunawa da wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar ta yi da Dr. Khalid Sanusi Kane a baya akan illar da ke tattare da amfani da mai ko magani mai ɗauke da sinadarin sauyin launin fata. To yanzu dai bari in koma gefe guda, Hawa Umar ta gabatar da bakon nata.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Bleaching ko shafe-shafe don sauya kalar fata abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'ummar Najeriya, musamman matasa, mata da maza. Hakan ya sa ya zanta da Dr. Khalid Sanusi Kane da ke ba da gudunmawa wajen wayar da kan al'umma akan cututtuka da dama, da ke aiki a asibitin koyarwa na Muhammad Abdullahi Wase, wanda aka fi sani da asibitin Nasarawa a jihar Kano, inda ya yi mana bayani game da bleaching da illolinsa. Da farko ya fara da bayani ne kamar haka.
Abinda masu sauraronmu ya kamata su fara sani shine, shi wannan ta'ada ta bleaching abu ne da a yanzu haka yana ciwa al'umma to a ƙwarya, musamman a nan nahiyar Afrika. Mata da yawa sun dauki wannan ta'ada, suna ta yi ba don wani abu ba, sai don su gusar da wannan baki da yake cikin jikinsu, sannan kuma su ga sun zamanto wato farare, suna ta sheki, suna ta haske. To wannan nan mayuka da ake amfani da su ana kiran su da bleaching creams. Ya kamata masu sauraronmu su fara sanin cewa ita wannan baƙar fata ba wai wani abu bane ba da kawai aka haife mu da shi, ko kuma kawai aka ce ba a san mu aka yi mu a haka. A'a, da akwai abin da yake faruwa a jikin bil'adama, da akwai waɗansu ƙwayan halitta ko kuma mu ce ƴaƴan halitta a jikin ɗan adam waɗanda muke kira da melanocytes. Waɗannan ƴaƴaye na halitta, wato cells, su ne wanda suke jikin fata, wanda kuma suke ba mu kala na wato baki-baki da ake gani a jikinmu. Wannan sinadari ko kuma waɗannan wato ƴaƴaye na melanocytes suna fitar da wani sinadari waɗanda muke kira da melanin. Wato shi wannan sinadari na melanin shi ne abin da yakan ba wa bil'adama baki a cikin jikinsa, wanda ita wannan fata da masu sauraronmu suke gani a jikinsu, ya zama wajibi su sani cewa ko dai fatar ɗan adam zaka iya raba ta wato gida uku, wacce take sama, da wacce take tsakiya, da wacce take can ƙarƙashin ƙasa. Idan kuma ka ga dama ka fasa ta, ta iya zama wato wajen gida bakwai. To waɗannan fatoci da suke cikin jikin bil'adama, Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su ne, ya yi su ne domin su ba da kariya da kuma ingantacciyar lafiya a jikin bil'adama. To su waɗannan mayuka na bleaching, idan mutum yana amfani da su, suna ƙoƙari wajen daƙile tasiri na shi wannan ƙwayar sinadari da ake kira da melanin, abinda yake ba da wannan baki a cikin jikin bil'adama kenan. So idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka, da akwai yiwuwar waɗannan fatoci da muke magana a kai wajen ninki-ninki wajen guda uku, ko kuma kace idan ƙara fasawa kace guda bakwai, waɗannan mayuka sukan yi tasiri wajen kwakwale da yaɗe ita irin wannan fata wanda mutum yake gani a matsayin mara kyau kenan, wato baka kenan. To idan ana wannan daƙile wannan sinadari, to shine mutum yakan ga ya zama dau, yayi haske kenan.
To likita, shin wasu irin illoli ne ke tattare da yin bleaching?
Waɗannan mayuka da ake ta amfani da su a tsakanin maza da mata, ina mai tabbatar miki suna da illoli masu ban mamaki. Da akwai illolin da za mu iya cewa suna da jibinci ga su waɗanda suke yi amfani da waɗannan mayuka, da akwai ma illolin da waɗanda suke tare da waɗanda suke amfani da mayukan za su iya shafar su. Da akwai illolin da idan mace tana ɗauke da juna biyu, wannan mayuka da sukan yi amfani da shi na bleaching shi ma zai iya cutar da ɗan da suke ɗauke da shi a cikin cikinsu a yayin da suke da juna biyu. Bari mu fara da illolin da waɗannan mayuka sukan yi wa masu amfani da shi. Za ki ga cewa mata waɗanda suke amfani da waɗannan mayuka, da akwai yiwuwar za su dinga wani irin hamami da kuma wato ƙarni. Waɗannan mayuka sukan kawo wannan hamami sakamakon waɗansu wato chemical sinadarai da akan yi amfani da su wajen haɗa waɗannan magunguna. Wannan hamami da wari da za ki iya jin masu ɗauke da wato wannan ta'ada ta bleaching suna yi, yana da jibinci da fatarsu da takan wato kwakware a cikin yayin da suke amfani da waɗannan mayuka. Za ki ga cewa idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka, wani lokaci idan sun zo kusa da kai, za ka dinga ji kamar ƙarni irin na jini. Dalilin da yasa akan ji irin wannan ƙarni na jini shine, za ki ga cewa idan mutum yana yin bleaching, kamar abinda a Hausance ake cewa mutum ya ci bleaching, za ki dinga ganin jijiyoyin jininsa ko magudanan jini a wajajen saman fatarsa. To idan rana ta zo ta daki wannan fata ta bil'adama, za ki ga cewa wannan ƙarnin jini yana fitowa. To wannan shi ma ba ƙaramar illa bace. Shi kansa wanda yake bleaching ɗin, za ki ga cewa yana jin warin kansa da kansa. Sannan wannan illa ta bleaching bata tsaya a nan ba. Za ki ga cewa mata waɗanda suke bleaching ko maza waɗanda suke bleaching ba sa son shiga cikin rana. Dalili shi ne, yayin da suka shiga cikin rana, suna ji kamar ana ƙona fatarsu ne. Ya zama wajibi mutane su sani wannan baƙar fata tana taimaka musu matuƙa ƙwarai da gaske wajen ganin cewa zafin rana bai fiye illata ita wannan fata ba. Amma yayin da suka ɗaɗe wannan fata wacce take baƙa, suka ɗago da fara, za su dinga jin matsanancin zafi a cikin jikinsu. Sannan wannan illa ba ta tsaya a nan ba. Ita wannan fata idan ana shiga rana, wata rana za ki ga cewa sun yi jajawur kamar an soya kosai. Idan tai wannan ja, ta zama abin da muke kira da hyperemic, saboda an tunkuɗo jini yayo sama yayo wannan waje. To wannan shi yakan ba su illa su dinga samun wani ɗabbare-ɗabbare, su zama baki-baki-baki-baki a jikin jikinsu. Wannan duk illoli ne da shi wannan wato mayuka sukan yi a jikin bil'adama. Wannan illa ba ta tsaya a nan ba. Waɗannan mayuka da sukan yi amfani da su, da akwai wani sinadari da muke kira da mercury. Wannan sinadari na mercury yana ɗaya daga cikin abin da ake kira da toxic heavy metals. Wato abubuwa ne da idan suka shiga jikin bil'adama sukan haifar da illa matuƙa ƙwarai da gaske. Idan mace tana amfani da waɗannan mayuka na bleaching, da akwai abin da muke kira da mercury poisoning. Saboda wannan sinadari da waɗannan mayuka suke ɗauke da shi, to wannan sinadari na mercury zai shiga cikin jikin bil'adama, zai taru sai ya haifar da matsala. Waɗannan matsaloli su ne, wannan sinadari na mercury ba zai tsaya a iyaka cikin jinin bil'adama ba, sai ya tafi waɗansu sassa na bil'adama ya lahanta su. Da akwai yiwuwar wannan shi sinadari ya je ɓangaren hanta ya taɓa ta ya bata matsala. Da akwai yiwuwar wannan sinadari ya tafi ɓangaren ƙoda ya bata matsala. Mutum ya zo yana kumbura da dai sauransu. Da akwai yiwuwar wannan ma wato sinadari ya je ɓangaren zuciya ita ma ya taɓa ta ya bata matsala. Waɗannan mayuka fa da ake amfani da su mata masu ɗauke da juna biyu bai bar su ba. Bincike ya tabbatar da cewa matan da suke amfani da waɗannan mayuka ƴaƴansu akan haife su suna da matsala ta ƙwaƙwalwa. Suna iya samun abin da muke kira da neurological deficit, wato su samu matsala da tawaya a ɓangaren ƙwaƙwalwarsu ko yanayin tunani ko yanayin tafiya ko yanayin dai waɗansu abubuwa da yake jibinci da ƙwaƙwalwa. Sannan waɗannan mayuka idan dai suna ɗauke da juna biyu, bincike ya tabbatar da cewa akan haifi yara ba su da nauyi yanda ya kamata. Suna da ɗan ƙaramin jiki, sun samu abin da muke kira da low birth weight. So wannan kaɗan ne daga cikin illoli fa na amfani da wannan mayuka na ƙarawa haske na fata.
Bayan matsalolin da ka iya shafar fatar jiki da za a iya gani, ko waɗanne irin cututtuka ne sauyin launin fata ka iya janyowa? A ci gaba da kasancewa da mu don jan amsar wannan tambayar, amma kafin nan ku ɗan shakata da wannan waƙar. Sauraro har yanzu dai ana tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ga ci gaban tattaunawar da Hawwa Umar ta yi da Dr. Khalid Sanusi Kani akan cututtukan da shafe-shafen mai na sauya launin fata za su iya janyowa.
Da akwai cututtuka da dama da waɗannan mayuka na bleaching suke sakawa a jikin bil'adama. Da akwai abin da muke kira da skin cancer, ciyan daji na ɓangaren fata kenan. Mutum yakan samu wannan cuta kamar ƴaƴayen halitta a jikin bil'adama na ɓangaren fatar su dinga girma yanda ya wuce ma misali. Saboda mafi yawanci idan aka samu wannan hayayyafa na waɗannan ƴaƴa shine abin da yawanci muke kira da ciyan daji. Wannan abu bai tsaya a iyaka nan ba. Da akwai yiwuwar wanda yake amfani da mayuka na bleaching zai iya samun waɗansu ƙuraje birjik da suke iya fitowa ɗan adam a cikin jikinsa musamman a fuska. Da akwai abin da muke kira da acne cosmetica. Waɗannan mafi yawancin ƙuraje sukan fito ne sakamakon mayuka da mutum zai dinga kwashe-kwashe yana amfani da su. To zaki ga cewa waɗannan ƙuraje za su yi caɓa-caɓa su ɓata wa mutum kuma fuska da ma waɗansu ɓangararraka a cikin jikinsa. Waɗannan mayuka da ake amfani da su sukan iya haifar wa ɗan adam cutar da muke kira da chronic liver disease, wato cuta ce da kan iya taɓa hanta ta tsaya cak ba ta iya wani amfani a cikin jikin bil'adama. Ayyukan da ya kamata a ce tana yi za ta zo cewa ba ta yi, sai ke ga cewa cikin mutum ya kumbura yana tara ruwa a cikinsa da dai sauransu. Mafi yawanci waɗansu da yawa daga cikin mata da sukan zo da cututtuka na irin ƙoda kidney diseases ko abinda muke kira da chronic kidney diseases mafi yawanci sun samu asali ne saboda amfani da waɗannan mayuka da sukan yi. To sukan iya zuwa su lahanta wannan ƙoda ta dan adam ya zamanto cewa baya iya yin fitsari yanda ya kamata, baya iya fitar da abubuwan da jiki baya bukata, sannan a rike abubuwan da jiki yake bukata, to sai kiga cewa koda ta tsaya cak har sai an fare wa mutum abin da muke kira da dialysis, wato wankin koda. Sai kiga mutum fuskar ta kumbura, sannan kafafunsa sun kumbura sun yi sintim, mutum baya iya numfashi yanda ya kamata. Wata rana mutum ya fama da zazzabi mai mugun zafi, to duk dalilin waɗannan mayuka da mata sukan yi amfani da su da maza, za a iya samun wannan matsala. Waɗannan illoli ba tsaya a nan ba kadai, sukan iya taba har zuciya, saboda zuciya ita ma takan taɓu sosai ta dalilin amfani da waɗannan mayuka. Ita wannan zuciya idan ta taɓu takan iya kumbura, ta zo ba ta iya tura jini yanda ya kamata, sannan mutum ya zo yana tafiya da ƙyar, yana numfashi da ƙyar, musamman mutum ya zo baya iya kwanciya babu fulu. Wani lokaci dalilin tsayawa da rashin amfani na wato waɗannan sassa na jikin bil'adama, mutum zai iya zuwa ma ba shi da wadataccen jini a cikin jikin, musamman kamar koda takan fitar da wani sinadari wanda yake taimakawa wajen samar da jini a cikin jikin bil'adama. To idan aka samu wannan matsala, mutum zai iya zuwa ya samu abin da muke kira da wato anemia, wato ya zo ba shi da jini wadatacce a cikin jikinsa. Waɗannan illoli ba tsaya nan ba, har jaririn da wacce take amfani da waɗannan mayuka ba ta haifa ba, shi ma zai iya samun matsala ta kwakwalwa. Ko dai yaro a haife shi baya iya tsaye da kansa, ko kuma yaro a haife shi baya iya magana, ko kuma yaro a haife shi da ɗan ƙaramin jiki, duk waɗannan cututtuka ne da za su iya samun jariri wanda bai ji ba, bai gani ba.
To likita, na ci karo da wani rahoto da ke nuna cewa yawan amfani da kayan kwalliya kan haifar da mutuwar farat ɗaya. Menene illolin amfani da waɗannan kayayyaki ga lafiyar ɗan adam?
Ba wani abun mamaki ba ne dan an ce mai amfani da waɗannan mayuka ya sami mutuwar farat ɗaya. A cikin bayanai na da suka gabata, ai na yi magana wannan magunguna ko mayuka da akan yi amfani da su sukan taɓa ɓangaren zuciya. To ita kuma zuciya tana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wato mutuwar farat ɗaya, da akwai abin da muke kira da cardiac arrest. Mutum kawai ya samu tsayawar aiki da tafiyar da al'amura na ita ɓangaren zuciya kawai ta ɗaya cak. To da akwai yiwuwar cewa saboda wannan illoli na waɗannan sinadarai da suke cikin waɗannan mayuka su je su taɓa ita zuciya, sannan kuma mutum ma ya iya samun abin da muke kira da myocardial infarction. Mutum ma finally ma idan zuciyar ta taɓu ko kuma waɗansu abubuwa su faru, sannan a samu tsayawar zuciya, sannan ta iya ma fashewa ko kuma ta iya samun dai matsala yanda mutum zai iya salwantar rayuwarsa gabaki ɗaya.
To idan muka dawo kan maudu'in da muke tattaunawa a kai, yaya za a kwatanta yawan masu bleaching musamman a Najeriya?
Hukumar lafiya ta duniya wacce muka fi sani da WHO ta fitar da wata kididdiga a kwanakin baya wajen shekara ta 2018 akan cewa kaso 77 na mata a Najeriya a wannan kasa tamu su ne waɗanda sukan yi amfani da waɗannan mayuka na ƙara hasken fata. To kin ga kenan wannan abu fa ba faɗan ƙaramin abu bane ba, ya zama wajibi mutane su san illolinsa da kuma ta yanda za su kauce wa amfani da waɗannan abubuwa. Da akwai yiwuwar kenan waɗancan cututtuka da na faɗa a baya masu bleaching sukan same su, to nan gaba fa asibitittukan mu za su cika da mata burjik waɗanda suke da ciyan koda, waɗanda suke da ciyan hanta, waɗanda suke da ciyan zuciya, uwa uba, kansar fata. Kenan nan gaba waɗannan abubuwa za su iya yin katutu a wannan ƙasa tamu idan dai har al'umma ba su shiga taitayinsu ba.
To likita, banda amfani da mayuka, mun samu labarin cewa akan yi alluran bleaching. A matsayinka na likita, me za ka ce game da wannan?
Waɗansu za su iya cewa a'a, ai waɗannan magunguna ko ai waɗannan mayuka da ake amfani da shi ai yana da illa, ki je ki dinga allura mana, ai allura farat ɗaya kenan. A'a, wannan allurar tarwaɗa taro kenan, ai ita ta ma fi gagarin mai illa. Mutane suna ganin cewa ai ba mai suke shafawa ba, ai a jikinsu ne saboda wannan sinadari da yake cikin jikinta, ai kaza kaza. A'a, ina farinta ya fi saurin yi, ya fi game jiki gabaki ɗaya, suna ta faɗa irin waɗannan abubuwa. To amma fa in na faɗa miki illoli na wannan allurar, mutum sai ya ruga a guje. Ita wannan allura akan yi rashin sa'a ta samu mutum ta daɗe mai jikinsa kamar kamar ya kone gabaki daya. Zaki ga cewa mutum kina ganin sa kamar wani konewa ya fada cikin wuta. Yayi wannan cututtuka muna kiran su da Steven Johnson syndrome ko kuma akwai abin da muke kira da toxic epidermal necrolysis. Daga jin waɗannan cututtuka da sunayen su duk da ke ba likita bace na san gabanki zai fadi masu sauraron mu gaban su zai yi dum saboda daga jin waɗannan sunaye kai ka san cewa ba wai abu ne da za su yi maka da wasa ba. Wannan allura da mata sukan yi saboda ƙarin haske takan kona jikin su ta ba su matukar wato illa. Kiga mutum fatar sa maimakon ta je ta yi fari bancin ta kone ta zo kuma ta yi kalar konuwa a cikin jikin sa. Dadin dadawa ita ma dai wannan allurar bata bar kodar ta kafa ba idan dai kana amfani da ita. Hantar taka za ta bata sannan wannan kansa ta fata ita ma za ta iya baka wannan matsalar. Zuciyarka za ta iya tabata sannan kuma yaron da yake cikin ciki shi ma dai ba a bar shi a baya ba idan dai mahaifiya tana amfani da wannan allura sannan tana dauke da juna biyu da akwai yiwuwar wannan yaro shi ma zai iya zamanto cewa ya illata ta dalilin amfani da ita dai wannan allura.
Wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu ko masu bilicin dan kare lafiyar su?
Shawara ga ƴan uwa na mata da maza wanda suke ta'ada ta wannan bilicin na farko dai su fara sanin muhimmancin ita wannan bakar fata. Wannan bakar fata fa tana da matukar alfanu da yawa a cikin jikin mu. Na farko dai shine ko faduwa kai ko jin ciwo kai ko wani hatsari kai wannan fatar tamu tana da kwari matuka kwarai da gaske. Ko da a ce mutum ya kwarzane ne ko ya ji ciwo ne to ciyan nasa baya zama wani so catastrophic kamar yanda mutum idan ya je yayi amfani da man bleaching fatar sa ta zo ta kwaile. Za ka ga cewa wanda yake da bakar fata fatar sa ta fi saurin warkewa idan ya ji ciwo amma idan mutum yana bleaching gaskiya akan samu matsala. Shi isa ya zama wajibi mata ku bar wannan ta'ada ta bleaching. Masu amfani da waɗannan mayuka na bleaching su dinga bibiyar irin waɗannan shiri-shiri da ake yi na wayar da kan al'umma domin su dinga jin illolin wajen ganin cewa sun yi sauri sun guji wannan ɗabi'a ta bleaching.
To likita daga ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki kamar hukumar NAFDAC don hana shigo da kuma yin mayuka da suke da illa cikin ƙasa don kare lafiyar al'umma?
Musamman hukumomin da suke da ruwa da tsaki akan ita wannan harka na dakile shigo da irin waɗannan miyagun mayuka zuwa cikin al'umma shine ya zama wajibi gwamnati ta fitar da tsauraran matakai wajen ganin cewa ta dakile shigo da waɗannan magunguna zuwa ƙasar mu Najeriya da sauran ma wato ƙasashe na Afrika su ma su yi amfani da irin waɗannan shawarwari da muke faɗa. Idan aka yi haka za a rage samun waɗannan mayuka sannan kuma mutane ba za su dinga samun damar amfani da su ba sannan waɗanda aka shigo da su ma ƴan kaɗan ɗin so da a dinga sai da su a kuɗi masu mugun tsada saboda babu su. To kin ga cewa ba kowa ne kenan zai iya amfani da waɗannan mayuka ba idan dai har an tabbatar da irin waɗannan dokoki. A ƙarshe dai rigakafi ya fi magani.
a gaida Hawwa Umar da bakon nata. To yanzu kuma sai fannin girke-girke. A yau za mu leƙa ƙasar Ghana tare da Hawwa Abdulkarim da bakuwarta don jin yadda ake dafa shinkafa da fadaka da daddawa.
Assalamu alaikum masu sauraron mu a cikin shirinmu na kwalama, kuma muna tare da Hajiya Kubura Diamond. Za ta muna abinci wadda ta kira ta ce jollof dawa-dawa. Na san mun yi jollof da dama da yau, amma na dawa-dawa dai ba mu yi shi ba. To, malama, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Yau jollof, da mu dafa jollof muna ni tomatoes mu, muna ni da albasa da garlic da pakpo shito, ban wasa da pakpo shito don kamshin shi. Eh, muna ni mai mu, shinkafa mai lafiya. Mu use naman kaza. Okay, naman kaza, ina son chicken wings pa. Sa mun use chicken, fuka-fukin kaza, mun use chicken wings. Da magi sometimes mun use magi, but na sa garlic da ginger da pakpo shito she ba shi romo da ya sunan shi curry powder. Isa kasa mai ka kan wuta, a ce dai na zazzabke naman kaza, fuka-fukin kaza ga na samu romon shi shin aji she in soya in aji
yake zubke naman
zubkewa na daddaka ginger kakaduro da garlic
chitake
da garlic da gishiri da ina da adobo shin sa adobo amma
tafarnuwa
da ginger
da adobo
da gishiri shin in zapke ina zapke ya zo bisa ban mosa wadi na sometimes ma ban sa ruwa amma sometimes ina sa ruwa kuma kadan shi tashi don ina son romo wannan naman kazan nan iya da fu shin zon doki in soya in aje amma na aje ruwan she mai shi nan da na soya da shi nan in sometimes wani ya sinke cikin shin siyaye in zon sa kan sabon silver kan sabon silver nan yanzu na diba ruwan na aje ruwan jiki kuma na aje stock shin zon sa albasa nan da na yanyanka na slice nan shin sa shin zon sa tomatoes da kan shi fresh tomato shin zon sa tin tomatoes kuma chicken na sa tomato shin kawo ga garlic da onion da wanga da nayi shin zon sa sometimes skin oil in run na yasa curry powder don ya bashi kamshi bayan curry powder nan no shin sa albasa kin gangi dan duka yayi kamshi kowa ya shiga kin ji eh me yake dafawa yasa yayi haka nan shin zon na musawa sometimes na yin kawo naman da na so yanzu sa naman kazan sometimes kuma ban sawa amma bayan na ya kangan nan ban sa ruwa ban sa komi shin kawo perfume rice na yanzu wanke zuba she in musa ya shiga kin gan shinkafan yayi karfi ina shinkafa ina jollof ban musawa daga na zuba cikin na musa na rufe dan zo ya nuna aka nan ki dafa jollof it's on my hands
okay
isa na yaka nan na shin zon sa shinkafa cikin sauce da na yin nan in zon sa shin zon sa amma don dawadawan nan ban sa shinkafan street na zon zuba ruwa kadan ruwan kuma ban zuba ruwa dai na zon zuba stock
wanda aka
dafa aka dafa zabke da shi naman kazan shi dan zuba na zuba shin daddaka dawadawa shin zuba kai shin rufi shin taso ya fara tafasa kin ji dawa-dawa shin zon wanki shinkafa shin zuba shi sauran stock na zon zuba kai in measure na rufi in sa gishiri na rage wuta ban tabawa ina dafa jollof in ka zo kai skin ka sa min tato na fushi da kai don ni ban motsa cikin jollof ina da special sauce pan for jollof ina zo ya nuna na yin kulle ido na kankan dafa jollof na ya dafa jollof pa ba jollof ma ka diba na ya dafa abinci ma na ta taba sada abinci kuma da take sada abinci da su ban da data tayar da workers da take biyan su su tashi su sa wuta yaki na tana tayar da mu muna kuka kaman yaya mu da suke aiki she ta ce ku mata ne ku koyu jau na gode mamma na don she dai ce ban dafa abinci na ya dafawa isa da haka nan nan jollof na ya nuna shin zon self inda ba da wadawa ne kin ga nazo na slice carrot the green pepper the spring onion she da yadda fun nan shin zuba kai shin daga shi akan ga shin self juya no she green pepper the spring and the carrot ne she ya mix shin self na ko shi ton sa maka kadan jiki in kawo maka juice na yin salad kuma shin zon kara salad healthy salad wayo Allah tuwo
a gaida Hawwa Abdulkarim Yankfaniya da bakuwar ta Hajiya Kubura
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hawa Umar da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Ba za su bari.